أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها تبارك مرسادوا أو أن مسلاتي متار البركة مسجد الخلفاء الراشدين دنتي غبدا كراتمو كو مجلس منا القرآن نوانا وتامي البركة وتر رمضان وانا شيني مجلسينا قوما أتكن كراتم أتكن وانا وتا منا شاد يا غوتن رمضان هجرة غرم مكة زوا مدينة 1447 wanda ya daidai da 1 ga watan 3 a kalandar Bature 2026 idan ba manta ba jiya muna kalkashin wannan aya wadda Ubangiji yake mana bayani akan hali na waɗanda suka ji tsoron Ubangiji kuma suka samu istiqama a cikin rayuwarsu ta yau da gobe irin tagomashi da za su samu da irin lada da za su samu da irin albushir da za su samu a gun Ubangijinsu kamar yadda Ubangiji yake bayyana mana innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna muna kan wannan gaba lokaci yayi halin shi muka tsaida insha Allah za mu saki tasawa akan wannan gaba wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun haka bayan wannan babban lamani guda biyu da ake yi musu alla takhafu wala tahzanu kada ku ji tsoro na abinda za ku tarasa a nan gaba kuma kada ku yi bakin ciki na abinda kuka bari a rayuwarku ta nan duniya wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kai tsaye wannan mala'ikun da suka sabko wanda sabkarsu kamar yadda muka yi bayani sabkarsu tana maimaituwa ba wai a nan lokacin da rai ba zai yi halin shi ba kadai za su sabko ba lokacin da za shiga mashigara lokacin da rai zai yi halin shi ba wai lokacin nan ba kadai ba mala'ikun nan za su sabko ba akwai wurare daban-daban mun kawo istishari a cikin alqur'ani wurare daban-daban wanda mala'ikun nan suke sabkowa zuwa ga dan adam jiya mun tsaya a bayani akan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna za musu albushr da aljanna wanda aka kasance ana musu tanadinta ko akan tanadeta don su ake musu alƙaka musu alƙawarinta muna bayani akan gidan aljanna mun zo inda ubangiji inda muke bayani akan lalle aljanna tana da kohohi guda 8 kuma kowa gwalgwadon abin da ya aikata misalin idan muka dauki masu azumi da kai kohon su wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana ba wanda zai shiga ta wannan kohon in ba masu azumi ba ita ce ake kiranta da ar-rayyana duk da kasancewar da kai riwaya wadda take ingantatta wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana yake cewa la yadkhulunna la yadkhulanna aljannata min ummati 70000 aw 700000 mutamasikuna akhidun ba'dhum ba'dha la yadkhulu awwaluhum hatta yadkhulu akhirahum yake cewa tabbas a cikin al'ummata da kwai mutum 70,000 ko kuma mutum 170,000 yace ko 70,000 ko kuma 170,000 za su shiga gidan aljanna suna tare da junansu sahu za su yi ɗaya ba ya riga yi ba wani ba shiga gidan aljanna ba yace za su yi sahu mutamasikuna ba'dhum ala ba'd sun kowanne ya rike shashin shi tare za su shiga gidan aljanna a wannan yake ƙara tabbatar maka lalle aljannan nan ba karama bace ba ya sanya da kwai abubuwa da yawa daga cikin abubuwa wanda ubangiji yake ambata mana idan muka koma cikin suratu Muhammad ubangiji yake bayyana wa masalul jannati allati wa'ida almuttaquna fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin lazzatin lisharibin wa anharun min 'asalin musaffa yace kwatankwatin aljannat da aka yiwa mummunai tanadin ta ko masu takawa tanadin ta yace da kwai korama ta ruwa da kwai korama ta madara da kwai korama ta giya da kwai korama ta madara yace duka wannan an yi tanadin su ne ga waɗanda suka yi imani da Ubangiji ta sanya riwaya ingantacciya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana horkon abin da ƴan aljanna idan sun shiga gidan aljanna za su sanya a bakin su shine antakihi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa amma awwalu ta'amin ya'kulu ahlul janna fa ziyadatu kabdi hutin yake cewa abinda horkon abinda ƴan aljanna za su ci idan sun shiga gidan aljanna shine wannan kanta ta kihi shine ubangiji za a yi mana ta gomashin ta mu samu musa a bakin mu kuma idan aka shiga gidan aljannan nan babu hutsari babu kashi kaga wannan duka abubuwa ne wanda suke masu wahala ka tashi ka tayi ka yin wahala ce ka aiwatar yin wahala ce dukkan su babu su a cikin gidan aljanna abinda za su yi shine kurum zuha za ta ringa hutawa idan ta huto shine kaman misalin ya idan kaci kurum daga zuha ta huto shikenan wani abu zai wannan za cikin kuma zai ƙara buƙatar wani ya sanya ba tare da wuci yayi baba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana inna ahlal jannati ya'kuluna fiha wa yashrabuna wala yatfuluna wala yabuluna wala yatagawaduna wala yatamakhaduna yace mafi in gida aljanna za su ce za su sha ba sa hutsari ba sa kaki ba sa bayan gari yace haka za su ringa rayuwa manzo Allah sahabbai suka tambaye shi ma balu ta'am to shi kuma a tsarin in an ci abinci ana bukata ayye na rike a zubar da shi yake cewa to ya abincin ya zai yi yace jusha'un wa rashhun karashil miski yace kurum zuha mutun zai yi amma dai kamshin wannan zuha yace kamar kamshin almiski wannan shine abin da ƴan aljanna za su samu gatan shi a gida aljanna lalle duk wanda yake jin labarin gidan aljanna ya sani gida ne na jin daɗi bai kamata ba mu yi sakaki ba akan neman wannan gida wanda yake gida ne madawwami kai koda a ce irin gida ne na duniya dawwama ake a cikin shi kuma wannan na duniya ba a dawwama a cikin shi to kaga wancan ya kamata ka ba wa muhimmanci saboda shi wancan dawwama ake a gida a cikin shi barantana kamar yanda jiya muka kawo riwaya ta Abdullahi bin Abbas ne yake cewa a gidan aljanna ba wani abu wanda yake kamantacce ne ya da abin da gare mu a rayuwar mu ta nan duniya sai dai kurum kamantacce ne ya wurin suna kaza kaza ne amma dai kalarsu da yanayinsu da tsarinsu da dadinsu babu shi a rayuwar nan ta duniya kaga wannan duka yana nuna maka abu ne ya kamata a zagi ne damtse wurin neman shi ya sanya ubangiji yake tabbatar mana lalle gidan aljanna gida ne wanda babu kishi babu hasada babu hikidu a cikin shi kamar yadda ubangiji yake bayyana mana cikin suratul hijr wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilina can kuma yake bayyana mana ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ubangiji yake bayyana mana waɗannan su ne 'yan gidan aljanna yace kuma suna madawwama a cikin gidan aljanna gatan da zamu musu zamu cire duk wani abu wanda yake na datti na daga kishi na daga kyashi na daga hasada a cikin zukatansu ya kasance kowa da kowa zuciyar mutum ɗaya ce gare su to abinda gare kan shine gare ni me zan yi hasada akan shi me zan yi kyashi akan shi dukan me yasan ya ake samun cikas a rayuwa ta duniya shine wani Allah ya daga shi akan wani yana tunanin shi ma ya za iya kamo shi hasada idan ta shiga shikenan kuma abubuwa sai su rikece sai sanya bawaye kokari iya kokari ya nema ubangijin shi ya datar da shi da gidan aljanna shine yake tabbatar mana wala kun fiha ma tashtahi anfusukum bayan ya bayyana mana wa abshuru bil jannati allati kuntum tu'adun za a musu albishir da aljannar da aka kasance ana yi musu tanadinta ana hadi musu a qur'ani an zo an bayyana musu sunna ta manzo Allah ta karantar da mu duk wanda yayi aiki na alkhairi zaya shiga gidan aljanna kamar yadda manzo Allah yake bayyana mana dukkan al'umma ta za su shiga gidan aljanna sai wanda yake sahabbai suka ce wane ne zai kiyama aiki Allah yace duk wanda yayi mini biyayya zaya shiga gidan aljanna wanda ya saba mini kuma gidan wuta shiga ka gani wa abshuru bil jannati allati kuntum tu'aduna nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah mala'ikun nan za su bayyana wa wannan mamaci wanda za a dauki ran shi mu ne majibinta al'amarinka a rayuwarka ta nan duniya haka kuma a gobe kiyama mu muka kasance tare da kai a rayuwarka ta nan duniya haka gobe kiyama ma za mu kasance tare da kai kenan a nan duniya menene mala'iku suke yi mana suna ƙara kwadaitar da mu wurin aikata ayyuka na alkhairi kuma suna kame hannayen mu wurin ayyuka na sharri kalkashin horewa ta Ubangiji su ma wannan kalkashin horewa ne ta Ubangiji suke aiwatar da haka suna tare da mu kullun suna kwadaitar da mu akan aiwatar da alkhairi kuma suna nisantar da mu akan aiwatar da sharri kalkashin horewa ta Ubangijin mu an shi daga cikin malumai suka ce nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya ai mu ne mashibinta al'amuran ku a rayuwar ku ta nan duniya saboda mu muke kiyaye ku duk wani abu wanda zai same ka na sharri muna tsayuwa tsayin daka mu gani mun tsaya mun taka rawar da wannan sharrin ba zai same ka ba kalkashin horewa ta Ubangiji yace kamar yanda Ubangiji yake bayyana mana a cikin suratu al-anbiya yake cewa hadha yawmukum allati kuntum tu'aduna wannan mala'ikun za su bayyana musu mu ne majibinta al'amuranku a rayuwarku ta nan duniya kuma wannan ita ce ranar da ake yi muku tanadinta ko ranar da aka muku tanadi ake cewa kowa idan ya zo akan busa mai rai to da kai ranar da za a amshi wannan ararran da aka busa mai sun yana ɗaya daga cikin maganganun da mala'iku suke bayyanawa wa'annan nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa kuma idan ka koma cikin suratul ra'd salamu alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar aminci ya tabbata a gare ku ko wannan aminci ya tabbata a gare ki ke wannan ran sakamakon hakurin da kika jajirce akan bautar ubangiji kina wannan ce ke tabbatar mana nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya tabbas mu ne muka jibinta al'amuran ku a rayuwarku ta nan duniya haka kuma za mu kasance tare ku mu jibanci al'amuran ku a rayuwarku ta gobe kiyama kalkashin horewa ta Ubangiji ko kalkashin umurni na Ubangiji saboda mu ma abinda mun kasance muna yi muku kalkashin umurni ne na Ubangiji yace wala kun fiha ma tashtahi anfusukum a wannan aljanna kuna da duk abinda ranku take so wala kun fiha ma tad'un kuma duk abinda kuka nema a bakun za ku same shi a gidan aljanna wannan shi yake nuna mana duk abinda rai ta so koda bata nema ba za ta same shi kuma haka idan ta neman za a bata wala kun fiha a cikin gidan wannan aljanna kuna da ma tashtahi anfusukum duk abinda ranku take kaunata take so ta samu duk abinda rai ta so ta samu za ta same shi wala kun fiha ma tad'un kuma duk abinda kuka nema a bakun za a baku kamar yanda ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul qaf lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazida ɗan aljanna suna da duk abinda ransa ta gurata ta samu duk abin da ranka ta so ta samu to tabbas za ta same ta kuma waladaina mazid akan wannan abin da muke ba su muna da dadi akan shi shine gani na Ubangiji a cikin gidan aljanna sai Ubangiji yake bayyana mana nuzulan min ghafurir rahim wannan masabki ne wanda Ubangiji ya tanadawa bawa nagari daga Ubangiji wanda yake mai gafara kuma Ubangiji wanda yake mai rahama rahamar Ubangiji tana iya kasancewa akan komai da komai amma dai jinkan Ubangiji bai kasancewa in ba ga waɗanda suke masu imani ba shine nan yake tabbatar mana rahama ce rahama kuma Ubangiji ya wa rahmati wasi'at kulli shay'in rahama ta tayarwaci komai da komai da kawuri da musulmi da dabba da kowa yana shaka yana dauka karkashin rahamar Ubangijin shi kaga kawuri ko kahura shi kuma jin kai na Ubangiji shi kuma wannan baya samuwa sai game da waɗanda suka yi imani shi san ya Ubangiji yace wannan masabki ne ku baki ne na Ubangiji to wanda Ubangiji ya karbi bakuncin shi ai ya riga ya sha ko sarkin garin ku ya kace a yau kai ne bako MBT donor in sarkin garin ku ne ai ka san ai kai innan ba irin kowa bane ba barantana Ubangiji yace nuzulan masabki ne wanda daga Ubangiji wanda yake mai yawan gafara game da bayin shi kuma mai jin kai game da bayin shi kaga wannan masabki madalla ga wannan masaukin fa ni'ma uqubat fa ni'ma ajrul amilin ari ce ubangiji yake bayyana mana nuzulan min ghafurir rahim ai wannan masauki ne wanda ubangiji ya tanade shi daga ubangiji wanda yake mai gafara kuma mai yawan rahama wannan ayat dai da muka karanta idan muka bibiye ta zamu iya fa'idantuwa da wa'ansu abubuwa wanda kamar guda 12 shine na harko kamar yanda ubangiji yake bayyana mana innal ladzina qalu rabbuna allah thumma istaqamu kasancewar kurum mutun yace nayi imani da ubangiji ya kudurce a ran shi yayi imani da ubangiji amma dai ba wani aiki da zai aikata wannan ba zai bashi dama ba samun gidan aljanna ba ba zai bashi damar samun wannan albishir na gidan aljanna ba da wannan lamani guda biyu shine la takhafu wala tahzanu lokacin mutuwa saboda aiki duk lokacin da mutun ya dau aqida ko ya riga ya kudurce to wajibi ne sai yayi aqida sai sun ya ubangiji yace mana sum mustaqamu bayan ka riga ka kudurce a cikin ranka ai mun yi bayani a harkon ayin lalle ubangiji yace mana kaga waɗanda suka ce ubangijin mu shine Allah ba wai hadi a baka kadai ba tilas sai zuciya sai ta yi imani saboda shi imani i'tiqadun bil qalbi wajibi ne mutun sai yayi i'tiqadi a cikin zuciyar shi abinda kafarta yace wal amalun bil jawari gabbanka sai sun yi aiki shine wannan istiqama kai biyayya akan abinda aka umarce ka sannan kuma bakinka ya furta sannan za a samu imani a tare da kai to idan ba a samu ba hakan ba to tabbas ba a samu ba abinda zai hada maka imani dan kafirta zuciya ba ta amsa ba shirman banza ne dan kafirta zuciya ta tabbatar gabbai ba su yi aiki ba shirman banza ne wannan ukun wajibi ne a same su kai furci da bakinka ashhadu alla ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga wannan qalu rabbunallahu sannan zuciya ta rigayi ta tabbatar abinda ka hadi in haka ne idan ka dauki lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da mutanen garin Makka sun yi ka sanin ma'anar la ilaha illallah muhammadur rasulullah saboda yaran su ne sun sani abinda ake nuhata da ita idan an ce la ilaha illallah ba wani wanda ya cancanta abautata ma in ba nafiyun wa isbatun sai ka kore duk abin da yake wani abin bauta koma bayan Allah ka tabbatar da bautar Allah shi kadai da manzo Allah ya zo ya musu wannan kiran ku ce la ilaha illallah suka ce ajahal alalihata ilahan wahida in hadha la shay'un ujab ku zo ku gani fa manzo Allah ya sanya wai ubangiji shi kadai tilo zu abautata ma wannan abin mamaki ne abin alajabi ne saboda sun san ma'anarta kuma ba salima sun yi ka sanin rububiyya saboda ubangiji ya tabbatar mana waɗannan kafiran suna da rububiyya sun sani ba wani wanda yake yi in ba Allah ba a wannan lokacin sai ka samu wani jahili yana cewa a ai duk abin da zaka gani sai la nashir ai ba Allah yi shi ba wani wannan yanayi ne ya kamar da shi to ka waɗannan su kuma suna da yaqinin ba mai yi sai Allah ko ba mai tabbatarwa in ba ubangiji ba mai jujjuya al'amurka in ba Allah ba kuma abin da yake ƙara tabbatar maka da hakan fa iza rakibu fil firki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al-barri idha hum yushrikuna idan suka shiga cikin jirgin ruwa igiyar ruwa ta yi tangal da su a lokacin nan sai su dawo su nutsu su kirayi ubangijin shi kadai ba tare da sun hada shi da wani abin bauta ba idan za su ringa cewa la in anjaytana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin ubangiji idan ka tseratar da mu daga wannan musibar da muke cikin ta to zamu kasance daga cikin masu gode maka ma gode wa ubangiji shine ka bautata wa ubangiji kamar yanda umar ya umarce ka to falamma ajahum idahum yabghuna fil ardi bighayri al haqqi ya ayyuha an nasu inma baghyukum ala anfusikum mata'al hayati ad dunya har zuwa karshe yake cewa lokacin da ubangiji ya tseratar da su sai su dawo idan sun samu kansu a saman doran kasa gashi nan ya taka ya tabbatar akan kasa yake ba akan ruwa yake ba sai ya dawo ya ci gaba da hada bautar Allah da wani kaga wannan shine babban kalubale shine babban musiba kina wannan shine yake ƙara tabbatar mana lalle al-istiqama wajibi ne ya kasance mutum ya aiwatar da ayyuka nagari idan mutum bai aikata ayyuka nagari ba to ba shi koda zai kwandugu yana la ilaha illallah babu aiki a tare da shi to sharman banza ne wannan kaga shine kalubale na wani wanda zai koma saman bayani ya ce a shi an dauke mai sallah ya yarda da Allah ya yarda da manzo Allah amma dai ba zai yi sallah ba ba wani abin da ya rage maka saboda wannan su ne wanda suke hada ko suke tahiyar da wannan la ilaha illallah muhammadur rasulullah haka kuma idan muka leka wannan aya tana karantar da mu kwadaitar da al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akan daidaito akan biyayya ta ubangiji kuma da dawwamuwa akan wannan biyayya saboda hasali idan mutun ya dawwamu akan wannan biyayya ga irin gata wanda zai samu lamani guda biyu Allah ta khafu wa la tahzanu da albushr guda daya wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna kaga wajibin mu ne mu samu istiqama mu samu daidaito akan addinin mu haka idan muka leka zamu ubangiji inda yake bayyana mana ta tanazzaru alaihimul malaika ubangiji ya sakhare mana malaiku ya sanya malaiku su kasance kullun tare da mu in ya ka kasance in a wani hali ka kasance malaikan nan dai yana tare da kai da zaran an ce yau ka huto duniya kamar yanda Allah ya sanya shaydanin da zai yi ta bibiyarka haka aka sanya maka malaikan da zai yi ta bibiyarka malaikan nan kamar yanda muka karanta a yanzu yanda ubangiji yake bayyana wa nahnu awliyaukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah mu ne mujibinta al'amarinku mu ne wanda muke kare ku mu ne wanda kullum muka kasance tare da ku muna sanya ku muna muku kaffa kaffa akan aiwatar da aiki na banza muna muku hannunku mai sanda kuma muna nusar da ku akan ayyuka na alkhairi shine nan yake bayyana mana lalle ubangiji ya sakhare ma dan adam mala'iku a wurare daban-daban kamar yanda yake bayyana mana wannan lokacin da za a dauki ranshi lokacin da za mu shiga cikin aljanna wal mala'ikatu yarkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar ubangiji ya sanya su mana hidima lokacin da za mu shiga gidan aljanna ga mala'iku nan suna kai kawo a cikin gidan aljanna suna shiga ta kowace kowa suna ce mana aminci ya tabbata a gare ku aminci ya tabbata a gare ku fa ni'ma uqubad dar madalla ga wannan makoma wanda take mai albarka madalla wannan da wannan makoma wanda take makoma ta alkhairi aga wannan shine yake tabbatar mana lalle ubangiji ya yassare mana mala'iku ka dauki dan misali karami lokacin da aka ce maka ranar juma'a ce hadisi ingantacce wanda yake cikin sahihai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana mala'iku suna ubangiji yana wakkala mala'ika a bakin kofar masallaci a kowace rana ta juma'a wanda yazo a sa'a ta farko idan yazo za a rubuta kamar ya kusantar da taguwa ne zuwa ga ubangijin shi haka wanda yazo a sa'a ta biyu kamar ya kusantar da saniya wanda yazo ya sadaukantar da saniya kenan ya karrabar da ita ya bawa ubangiji ya yanka ubangiji ya bada tafi sabilillahi wanda yazo a sa'a ta uku kamar ya sadaukantar da rago ne wanda yazo a sa'a ta uku kamar ya da sa'a ta hudu kamar ya sadaukantar da kaza ne wanda yazo a zo a sa'a ta biyar kamar ya sadaukantar da kwai ne kai wa ubangiji sadakar shi to kaga wannan kaga malaika ne aka sanya dan su mana wannan hidima kina wannan aya tana karantar da mu lalle ubangiji yana yassare mana malaiku dan su kasance a wa'an su wurare a tare da mu kamar yanda aka sanya su kasance a wurin kowa yana da malaikan shi guda biyu wanda kullun suke tare da shi mai lafizu min qaulin illa ladayhi raqibun atid ba wani hada wani furci da zakai face da kai raqibun wa atidun suna tare da kai suna raskon duk abin da kake aikatawa haka idan muka leka wannan ayar zan mu gani ala wajhil khas tana karantar da mu tabbas lokacin da bawa ubangiji zai dauki ranshi ana mi albushir da guda ukun nan Allah ta khafu Allah khaufun alaihim kadda ka ji tsoro na daga abinda zaka taras bayan daukar ranka wala tahzanu kuma kadda kai bakin ciki na daga abinda ka bari a rayuwarka ta nan duniya albushir na uku shine wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun shine lalle aljanna ita ce makomarka ya kai bawa Allah wannan shine babban guri na kowanne da musulmi ya samu irin wannan lamani a gun ubangijin shi. Haka daga cikin abubuwan da zan iya fa'idantuwa da shi kalkashin wannan ayat, tabbas ubangiji yana yi wa al'umma ko yana yi wa bayin shi albishir. Aka dauka wannan ayat tana karantar da mu ammana albishir ko amma dan adam albishir lokacin da aka zo daukar ranci da gidan aljanna. Da haka shi wannan yake karantar da kai albishir na gidan aljanna, imma ya kasance lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya maka albishir da gidan aljanna, ko kuma a'a lokacin da za a dauranka tsakankaninka ne da kai da wa'inda mala'ikun da suka zo su maka albishir, su maka albishir da gidan aljanna. Ba wani wanda ya isa bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga kan Abubakar har Zawwa wanda za a yi hakar sai maka albishir da gidan aljanna, babu shi. Sai dai idan Allah ya kaddara maka mutuwa kana kan hali na kirki, sai mu ce muna kyautatawa na zato insha Allah dan gidan aljanna ne, shi ma ba za ka tabbatar ba, sai dai ka ce insha Allah. Wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa. A wani zaka same shi wani sakare zai zo ya ce na muku albishir, dukkanku na gafarta muku, dukkanku gidan aljanna, daga yau ku yi abin da kuka ga dama. Wannan shirmi ne, ba wani wanda ya isa ya gafartawa wani in ba Allah ba. Haka abu na bakwai abinda za mu iya fa'idantuwa da shi, lalle mala'iku suna kasancewa majibinta al'amurrukan wa'inda suka yi imani kuma suka samu istiqama a rayuwarsu, suka samu daidaituwa a rayuwarsu ta nan duniya. Za su kasance su ne majibinta al'amarinsu a rayuwarsu ta duniya, haka kuma a rayuwarsu ta gobe kiyama. A rayuwarsu ta nan duniya, kamar yadda muka yi bayani, za su ringa kiyaye su wurin ayyuka wanda suke na sabo da zamewa, kuma za su ringa shiryar da su akan aiwatar da ayyuka wanda suke na alkhairi. Za su ringa ƙara taimakonsu akan su jajirce wurin aikata ayyuka na alkhairi. Wannan su ne mala'ikun da Ubangiji ya sare mana, wanda za mu kasance su ne masu kiyaye mu, kuma su ne wanda za su kasance tare da mu lokacin mutuwa, lokacin da za mu tashi daga kabarurkan mu, lokacin da za mu tafi ardul mahshar, kuma da lokacin da za mu shiga gidan aljanna. Haka idan muka leka ayar, zan mu gani tana karantar da mu abu na takwas, lalle kaga waɗanda suka yi imani da Ubangiji suka samu daidaito a cikin al'amurransu, tabbas a cikin gidan aljanna Ubangiji zai musu lamanin duk abin da suke so za su same shi, kamar yadda yake bayyana wa matashahihil anfusu walakum fiha matashahihil anfusu wa talazzul a'yun wa antum fiha khalidun. A cikin suratul zukhruf yake bayyana mana lalle a gidan aljannan nan muna da duk abin da ranmu take so da samu, haka kuma duk abin da zai dadada mana ganin mu Ubangiji ya riga ya yassare mana shi a cikin gidan aljanna. Wa antum fiha khalidun, babban abu shine za ku dawwama a cikin gidan aljannan nan. Haka ya abu na tara, idan muka leka zan mu gani kayan ayyan nan tana karantar da mu abinda bawa ya nema ya samu a gidan aljanna, tabbas zai same shi a gidan aljanna. Misalin bawa, akwai lokacin da bawa zai ji yana so ya samu da, a ce shi ma yana da da a gidan aljanna, zai nema. Kaga wannan matashahihil anfus shine abinda kurmuraina take so, ina so yanzu in ci inabi, kurum zan ga inabin gashi nan ya iso, ina so in sha giya, zan ga giyar gata nan ta zo kof wanda yake na zinariya, gashi nan za a kawo min cike da abinda nake so, ko gurgurdan abinda raina yake so. Amma dai matadda'una wala kun fiha matadda'una, abinda kake nema kake gurata ka samu. Ai anan rayuwar duniya ba lalle ba duk abinda kake gurata ka same shi ba. Wannan baita wannan na Umru al-Qais yace tajrir riyahu bima la tashahihi sufunu, yace ba wai lalle ba duk abin da rai take so ba take samu ba. Ai zargin ruwa ma abinda yanda iska yanda ta kada shi ne take tahiya, ba inda yake so bane ba. In iska an ta kada kurum tahiya yake yi, sai dai a daidaita daga baya. To a gidan aljanna duk abin da rai ta so ta samu, to tabbas za ta same shi. Misalin da muke so mu buga shi ne lokacin da ɗan adam zai nema ya samu ɗa, kai tsaye na nema in samu ɗa, kai tsaye zai ga iyalin nashi ta ɗau ciki, kai tsaye za ta ga zai ganshi ta aihu, gashi nan ɗan ya zo. Ba wani ba sai an sha wahalar ɗaukar ciki ba, ai a can ba a wahala. Inda za a ce a mana irin na duniya, to miye amfanin miye daɗin aljanna? A ce he an ɗauka an yi ta renan shi wata tara, sannan a aihuwa a rena shekara biyu, a ga wannan duka ai wahala ce. A can in kai tsaye za a yi cikin, kai tsaye za a aiho shi, an wuce lissahin abinda kake neman ka samu. Wala kun fiha ma tadda'un, duk abinda rai take so ta samu a gidan aljanna za ta sabe shi muna fatan ubangiji ya datar da mu da samun gidan aljanna mu ta yi mi wannan haka kuma daga cikin misali wata rana da kai dan kasuwa wanda an yi tafafutuka a rayuwar duniya kullun in ya tashi yana kasuwar dole kullun yana gindin shago a gobe kiyama zai nema ubangiji muna so mu ta yi mu ci kasuwa ya saba ya tayi kasuwar kauye a rayuwar duniya ga abin da ake ce ubangiji muna bukatun mu ci kasuwa ce to shikenan ranar juma'a kasuwar take ci sai a tattara mu a wani wuri kurum kowa ya zo a hada ayi wasa da dariya ayi waye ko a tayi dai a ci kasuwa idan an ci kasuwa an dawo kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana yace wanda ya tayi cin kasuwa ubangiji zai kara mai kyau da haske da kamshi a cikin al'amarin shi zai dawo iyallan shi za su ringa mamaki haka kuma da ta hiyar da yi kamun ya dawo su ma iyallan nashi ubangiji za su kai kara musu haske da kyau da daukaka da kamshi zai ringa mamaki to wannan shine wannan an tahi an ci kasuwa an dawo ubangiji zai mana duk abin da muke so wala kun fiha ma tad'un duk abin da rai take so za a samu haka abu na goma da zan mu iya fa'idantuwa da shi wannan da karkashin wannan aya lalle ɗan aljanna za a ba su wani arziki a cikin gidan aljanna shine arzikin karamci a ce maka kai bako ne na ubangiji kamar yadda yake bayyana nuzulan min ghafurur rahim ai wannan musabki ne wanda ubangiji ya tanadar da shi dan ku wanda ma'abuta gidan aljanna wannan babban bakon ko babban ko wannan jagoran gayyata ko kuma wanda ya gayyace ku wanda ya karba bakoncin ku shine ubangiji kaga wannan wani karamci ya kai karamci a ce ubangiji ne ya karbi bakoncin ka a cikin gidan aljanna kaga wannan ba karamin gata bane ba ya sanya wajibin mu ne mu zagi ne damtse diddan mu samu gidan aljanna haka kuma idan muka leka wannan ayar zan mu gani tana karantar da mu lalle wannan masabkin ba wai haka ba kurmu aka same shi ba an same shi ne sakamakon gafara ta ubangiji da rahama ta ubangiji saboda aikin ka bai isa ya baka abin da kake so ba shekara nawa za kai kana ma gwamnati kwadago da kyan in ka kai shekara 50 zaka gina gida daya haka ni ai abin ai da wahala to shi kuma ubangiji zai dauka ya baka kwato kam abin da baka taba tunani ba jiya mun wasafa irin yanda girman gidan aljanna yake guda daya na dan aljanna mun yi bayani akan hadisin annabi Musa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana talakkan gidan aljanna yana da fali irin fali wanda ta hita kowane shugaba a nan duniya ubangiji yace ka yarda in baka fali irin ta shugaban da yayi kowane shugabanci a duniya yace na yarda ubangiji yace an baka an kara maka kwatankwacinta har so biyal he yace ubangiji na yarda na amince a bani ubangiji yace an kara maka gumanta wannan shine talakkan gidan aljanna to shine nan yake bayyana mana wannan al'amarin kaga in karhinka ne zaka sanya in ka zaka sanya ba za ka same shi ba shi sanya ubangiji yake bayyana mana inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan fi at-taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min allahi fastabshiru bi'ikum alladhi bay'atum bih wa dhalika huwa al-fawz al-'azim allah yayi sai da sayarwa tsankanin ka da kai da ubangiji kasuwa ce za ku yi da kai da ubangiji ni za ka wa ubangiji shi ya baka gida aljanna amma dai wannan kasuwa ga mummune kadai ake yin ta wanda ya san yana da imani shine zai yi kasuwa da ubangiji ishtara minal mu'minina anfusuhum wa amwalahum dukiyarka da ranka zakka meka wa ubangiji to ga sanan ga ka hajata nan kai kuma kai ka bani hajarka bi anna lahumul janna kai ka bada nakan ubangiji sai ya baka gida aljanna amma dai wannan abin da ka bada ya isa baka gidan aljannan ran ta wace ce hannun wa take waye yayi ta ubangijin yayi ta abinda kake aikatawa duke ta wace ce daga fadalar shi ya baka ka iya ka sai gidan aljanna a ba za ka iya ba shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana hadisi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka wutar shi hadisi Abu Huraira yake cewa lan yadkhul aljannata ahadun bi'amalihi yake cewa ba wani ɗaya daga cikin ku wanda zai ce yayi aiki wai albarkacin aikin shi ubangijin shi ya sanya shi gidan aljanna sai sahabbai suke cewa wala anta ya rasulullah ko kai manzo Allah yanda kake jajircewa wurin ibada kullun tsayuwar dare yace wala ana illa an yatagammadani Allahu bi rahmatih, yace hanni ba zan shiga gida aljanna ba da aiki na ba sai dai ubangiji idan ya lullube ni da rahmar shi. Da haka wa qul i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu, ku jajirce ku yi aiki, Allah ya san abin da kake yi, zai maka gafara karkashin abin da ka kamanta ka aikata, kuma zai ma lullube ka da rahmar shi ya sanya ka gidan aljanna shi. Aka idan muka leka wannan aya zan mu gani abu na ƙarshe tana tabbatar mana sunaye guda biyu wanda suke na Ubangiji shine Al-Ghafur, shine mai yawan gafara. Duk abin da ka jagito ka saba ne kai huto na huto da shi, ka nuna rashin da'a game da Ubangijinka, ka zo kai raka'a kai arwalla kai raka'a guda biyu ka daga hannayenka ka nema ya gafarta maka. Wa huwa allazi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'an as-sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'aluna, shine dai Ubangijin nan wanda yake karban tuban bayin shi, da zaran bawa ya aikata aiki wanda yake na banza, yayi huto na huto, ya saba wa Ubangiji, ya daga hannayen shi, Ubangiji sai gafarta mai, Ubangiji sai yana karban tuban shi kuma yana gafarta mai, kuma yana tarere shi, yana karbar shi da hannu biyu. Wannan shine rahama ta Ubangiji. Yace kuma bayan gafaran rahimun, mai cin kai ne game da bayin shi wanda suke masu imani. Allah ka ba mu ka gafarta mana, ka ƙara jin kanmu, ka sanya aljanna ita ce makoman mu, ita ce makoman iyayenmu da kakanninmu da malamman mu. Abinda muka karanta daidai Allah ba mu da rashi, kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana, Allah gafarta wa iyayenmu da kakanninmu da malamman mu, Allah sanya aljanna ita ce makoman su, ita ce makoman mu. Bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana, abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana. Yan uwa da amanna arziki na nesa da na kusa da suke bara addu'a, muna fatan Ubangiji ya biya bukatunsu, ya sanya albarka a ciki. Iyaye da amanna arziki da suka rigaya mu gidan gaskiya, muna fatan Ubangiji ya lullube kabarurrukansu da rahama, ya gafarta musu, ya sake sada mu da su a cikin aljannatul firdaus. Wannan ibada da muke cikin ta, muna fatan Ubangiji ya ƙara datar da mu da aiwatar da abin da yake daidai, da abin da yake sharri ne ko sabo ne, muna fatan Ubangiji ya nisantar da mu da shi, ya karban mana da hannun shi guda biyu, ya sanya aljanna ita ce makoman mu. Da abin da rai ta kudurce na alkhairi, muna fatan Ubangiji ya tabbatar mata, ya sanya albarka a ciki. Abin da ko yake sharri ne, muna fatan Ubangiji ya nisantar da mu, ya badala mana da mafi alkhairi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.